إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدعو مكا سابها دعا أولنا مسلا تيمي البركة إن شاء الله ناء النور da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na al-khilaf bain al-ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafawan fadilatu shaykh al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wuhaybi at-Tamimi rahmatullahi alayhi. Bisa ga yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara inda bakwai insha Allah za mu tashi a darasi na nawa. Darasi na nawa ne yau? Darasi na 11 ko? Gabanin fara karatu ina shigowa CSO na masallaci yake tunatar yake gaya mun cewa akwai matasa da suka kawo mana ziyara majalisin nan. Kusan duk sati mukan samu baki da suka zo ziyara. Wasu daga cikin ƙasa Nigeria, wasu daga wajen Nigeria, musamman ƙasashen da aka fi zuwa akwai Cameroon, Niger, Ghana da Chad da kuma Benin. Waɗannan ƙasashen mun fi samun baƙi daga wurin, wani lokaci har gaba da wurin ana iya samun baƙi su zo. A yau bisa ga CSO bayanin da ya mini akwai baƙi da suka zo biyu daga ƙasar Niger daga birni nasu na Yamai. Akwai Malam Ismail Abubakar Musa, haka ne ko? Da kuma Malam Abdullah Sumala, idan na fahimci suna. Sun zo mana ziyara, suna ƙaunar mu don Allah na yasa suka zo. Muna roƙon Allah Ta'ala da kuke ƙaunar mu don shi Allah Ta'ala ya ƙaunace ku. Amin. Wannan tattaki da kuka yi tun daga Niger kuka zo har Abuja wannan masallaci, muna roƙon Allah ya biya ku da gidan aljanna dukkan falala da yake bayarwa ga wanda ya ziyara ko neman ilimi da neman yaddarsa muna roƙon Allah ya hada ku da duk wannan garabasa dukkanin su da ziyara don Allah da neman ilimi don Allah duka makomar aljanna ce a labarin da sai su ga mun yau kusan kwanan su biyar Allah bai kaddara mun hadu ba dan nima ina dan yawace ba a zauna nake waje daya ba so ai hakuri da kwanaki da aka yi ba a ganni ba ko Allah ya karbi kwanakin a matsayin ibada Allah shi sa mu wanye lafiya yau zamu tashi akan darasi na 11 cikin littafin mu insha Allah na al khilaf bain al ulama asbabuhu wa mawqifuna min wato shine sabani ko kara wa juna ilimi tsakanin manya-manyan malamai sabubban da ke kawo wannan sabani da kara wa juna ilimi da kuma matakin da muke dauka daga gare shi zamu tashi yau a darasi na 11 a wannan littafi wallafawan fadilatu shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wuhaybi at-Tamimi rahmatullahi alayh shafi na nawa shafi na 20 ko zamu tashi akan shafi na 20 insha Allah ta'ala muna cikin matsala ta 6 a wannan littafi mallan ya kawo mana sabubban da suke sa a samu sabanin fahimta guda 7 to yanzu muna kan na 6 daga mun kammala na 6 insha Allah ta'ala zamu shiga na 7 na karshe muka ce wannan sabubba din sune waɗanda shari'a ta san da su ta yadda da su amma kuma a wannan zamani akan samu sabubba na son rai wanda son rai ne yasa ake samun sabanin an fahimci gaskiya amma sai a juya mata baya wannan kuma maganin sa shine duk mai karantar da addini ko kuma mai aiki da karantarwar addini ya ji tsoron Allah ya san addinin na Allah ne duk inda gaskiya ta bayyana koda ku a bakin makiyi ne koda ku a bakin wanda kake hassada da shi ne ko kake kinsa ko kake da manya-manyan sabani da shi in dai gaskiya ta bayyana to ko a bakin wane ne a musulunci ana daukanta me dalili don shi addini yana ba da muhimmanci ne ga karfin hujja ba wai kawai ya kai babu sabani matsalan qur'ani ingantacce ne babu ciwa-ciwa a qur'ani ingantattun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune na biyu bayan qur'ani a wajen karfin kafa hujja salloli guda 5 na farilla yin azumin watan ramadana yin aikin haji sau daya a rayuwa na farko a matsayin wajibi ne cire zakka ga wanda Allah ta'ala ya bashi dukiya wajibcin hakura akan yin mata hudu ba sama da haka ba kamar yadda shari'a ta iyaka waɗannan masail ne da ittafaqa alaiha alulama rahmatullahi alaihim duk malaman duniya sun yi ittifaki wanda ya saba a wannan to da man ya cira kansa a cikin malaman ne sai kuma masail makhtalafa fiha alulama matsaloli da malaman haramun ne wani yana ga yin kaza yana ga dalilin bai da inganci kaza yin sa ba sunna bane to wannan matsala na sabani da kara wa juna ilimi ya faru zamanin sahabbai a lokacin ma da wahayi yake sauka ya faru zamanin tabi'ai ya faru zamanin atba'ut tabi'in waɗannan karnunnuka guda uku su ake cewa al-qurun al-mufaddala wato karnunnuka masu falala da babu wani zamanin da ya kai su falala a cikin al'ummar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka muna cikin matsala ta 6 wa zai irga mun na 1 zuwa na 6 kai ne kai kokari lastic bar yau ma kana kara ko matsalan farko shine malami ya fatawa amma dalilin da ya dace a kafa hujja da shi na Qur'anin bai san ayar ba ko ya santa bai san wannan tafsirin ba ko na hadisin bai san akwai hadisi akai ba ko kuma ya iso shi amma bai yadda da ingancin abin da ya iso ba yana ga hujja ce mai rauni ko hadisi ne da bai inganta ba ko ya iso shi sai kuma ya manta bai tuna hujjan ba a lokacin da yake zo ya kafa hujja ko ya iso shi amma sai ya fahimci sabanin abin da nassin ke karantarwa gashi ya san hadisin amma ba bai fahimce shi akan ingantacciyar fahimta ba ko ya iso shi amma bai sani ba wannan nassin an goge hukuncin sa dan akwai nassosi dake Qur'ani da wanda suke hadisi wanda asali an saukar da su amma daga baya cikin hikimar Allah sai ya goge hukuncin sai na shida na karshe wanda muke kai yana da dalili amma dalili din ya zama ya saba wa nassi ko ijma'i dalilin akwai amma tunda dalilin ya ci karo da nassi shine aya ko hadisi ko ijma'i ijma'i kuma mattafaqa alayhi almujtahidin ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam alayhi fi hukmi shine abinda malamai na duniya mujtahidai suka yi ijma'i akan sa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani hukunci na shari'a to sai a ce ijma'i a musulunci da qur'ani da ingantattun hadisai da ijma'i tabbatacce wadannan guda uku sun fi kowace hujja karfi a musulunci qur'ani na farko ingantattun hadisai na biyu ijma'in malamai na uku duk inda aka rusa ɗaya daga cikin su to addinin ake rusawa idan mutum yazo ka maka kokwanto akan ingancin Qur'ani ka gane yanzu ba Qur'anin yake tagitin ba a'a musuluncin yake tagitin ya rusa dan duk inda aka sa maka kokwanto akan Qur'ani to in kai wasu araba ka da addinin ka duk wanda yazo yake so ya kore maka ingantattun karantarwa na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ta ba sai kai aiki da abin da annabi yayi ba to addinin yake rusawa saboda ba zai taba yiwa ayi addinin ba tare da an gama qur'ani da hadisi ba kuma ko fa a tafsirin qur'ani bil qur'an ba fa wai kawai a ce ko ina qur'ani yake fassara qur'ani ba ko irin abwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na Sheikh Muhammad al-Amin Shankidi idan ka bi zaka ga ayoyi da yawa da hadisai yake fassara su saboda me akwai ayar da aya bata fassarawa sai an nemo hadisi don haka idan ka bi littafin sa akwai sama da hadisai guda 300 a ciki duka na menene na kokarin fassara Qur'ani so don haka hatta tafsirin Qur'ani da Qur'ani baya yiwa sai an sa Qur'ani da sunna shi yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya rubuta littafi mai suna manzilatu sunna fil islam وبيان انه لا يستغنى عنها بالقران matsayin sunna a musulunci da kuma bayanin cewa ba a rike qur'ani shi kadai ayi addini ba tare da an hada da karantarwan fiyayyen halitta tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba dole sai ka hada shi yasa yace ka'idan tafsiri shine da malaman tafsiri suke akwai tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bis sunna tafsirul qur'ani bi aqwali sahaba daga bayi suka ce a'a ai sai dai a ce tafsirul qur'ani bil qur'ani was sunna shine a fassara qur'ani da sunna dan annabin ne Allah ya saukar da qur'ani gare shi yace litubayyana lin nasi dan ka bayyana wa mutane qur'ani to ran da aka ajiye bayanin da yace za a fahimci qur'anin inda bashi qur'anin da karantar wanda ya bai da amfani da qur'anin za a jefo daga sama kowa ya dauka yake photocopy ya karanta amma sai aka aiko shekaran su 23 yana tafsirin Qur'ani tsakanin sahabbai kuma aka ce dan ya bayyana wa mutane wannan yasa aka aiko shi dan ka bayyana abinda aka saukar musu yayi bayanul lafz yayi bayanul ma'ana bayanul lafzi Allah ya saukar da aya kaira bayanul ma'ana yace ma'anar ayan shine kaza shi yasa ba zai taba yiwa ayi addini ba a rike Qur'ani da sunna da ijma'i ba musamman Qur'ani da sunna wannan duka ana daukan su a babin su wahayi ne qur'ani wahayi ne sunna wahayi ne dan qur'ani ya bada shaida ga fiyayyen halitta cewa baya magana akan son rai duk abin da kaji ya fada wahayi ne aka masa so ala ayi halin abin da ke da muhimmanci mu kiyaye shine qur'ani da sunna haka ake gwama su wurin tafsiri mafi girman tafsirin qur'ani da qur'ani a duniya shine abwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an a cikin su akwai hadisai wasu wuraren ma ayar ba ta zuwa ta fassara yau sai dai aka hadisi ya fassara dan me dalili a hada suke sos din qur'ani da sos din sunna duka ɗaya ne ba daban daban bane mafhum tayyib don haka yau da ikon Allah zamu tashi a cikin darasi na 11 a babi na 6 shine abin da ke kawo karawa juna ilimi shine cewa mutun ya rike fahimta amma bai sani ba akwai nassi daga qur'ani ko hadisi ko ijma'i da ya saba wannan ijtihadin da bai san da shi ba to anan kaga sai sa a samu sabani wani ya rike nassi ingantacce wani ya rike ijtihadi mafhum tayyib daidai ina zamu tashi malam yana cikin bamu misalai akan abin da ya shafi riba ko abin da ake cewa interest ko usury ko kuma kudin ruwa wanda asalin sa haramun ne yace qala al muallif rahimahullah fadilatu shaykh muhammad bin salih al uthaymin al wahibi at tamimi ajma' al ulama ba'da bin abbas ala anna al riba qisman riba fadl wa riba nasi'ah yace malamai sun yi tarayya sun yi ijma'i kaga sai yace ajma' al ulama anan ijma'i yake nufi bayan ibnu abbas radiyallahu anhu aka tunda muka yi asati da ya gabata ibnu abbas a farkon rayuwarsa ya dauka riba dai ne ba biyu bane ya yadda da riban nasi'a amma bai yadda da ribal fadl ba bai fahimci haka ba amma kaman yadda fadilatu shaykh al ustaz al doktor sami ibnu muhammad al qusayri yake fada an samu hujjoji dake tabbatar da cewa gabannin wafatin ibnu abbas gabannin komawansa ga allah radiyallahu an shi ma ya koma kan fahimtar riba kala biyu ne akwai ribal fadl akwai ribal nasi'a ribal fadl ita ce ake cewa usury over of what of excess ko kuma increase wato shine riba ta kari ribal nasi'a kuma shine interest over delay wato shine riba da ake bayarwa dalilin tazaran lokaci da mutun ya dauka bai biya kudi ba ribal fadl shine kudin ruwa ko kudin riba da ake karawa excess shine kaman abu iri ɗaya ne ka je sayan tsofin nerori naira 100 sai aka ce sai ka bada naira 110 a baka 120 sai ka bayar ka karba to a magana mafi inganci bisa ga hujjoji da muka faɗa sati da ya gabata shine cewa wannan 10,000 ƙarin haramun ne ya zama riba ne kudin ruwa ne saboda me saboda kudin iri ɗaya ne amma inda ka je sayan naira ne kana da dala 100 sai ka je sayan naira kace sabi kake so sai aka ce in sabi ne za a baka naira 140 ko 130 sai ka karba kasa da kudin tsofin kudin za a canjar maka anan bai zama riba ba saboda me saboda da naira da dala sun saba da juna don haka ikhtalafa aljins jinsin ya saba don haka in an samu tafadul anan bai zama riba a cikin sa a magana mafi inganci mun yi bayani da fatawa ta Sheikh Abdulrahman Barrak da kuma Majma'ul Fiqh al-Islami Allah ta'ala ya bamu dacewa so anan wurin ribal fadl shine kari da ake yi a lokacin ribal nasi'a kuma kari da ake dalilin jinkiri ko delay da aka samu a biyan wannan kudi mafi kusan duk a duk duniya ba wani abin da ke bata harkan tattalin arziki ko system na banki ko system na kasuwanci kaman a samu riba ta shiga ciki riba shine kudin ruwa wannan kudin babu abin da ke bata tattalin arzikin kasa ko jarin dan kasuwa a duniya kaman harka da wannan shi yasa in ka dauka historically zaka samu conventional banking system an fara shine first bank daga Oklahoma ba wai non interest banking ba non interest banking a cikin al'ummar nan tun zamanin sahabbai aka fara Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu shi ya fara method dake kama da non interest banking da a yanzu muke yi wato tsarin har hada hada na kasuwanci da babu kudin ruwa ko kuma kudin riba a cikin sa bayan Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu aka samu development wajen shekara 1800 a Baghdad sannan wajen 1963 aka samu asalin modern non interest banking a Egypt wajen 1975 aka samu first Dubai Islamic Bank aka zo aka samu Islamic Development Bank da ke Jidda dukkanin su wajen shekara 50 da ya wuce wannan shine modern non interest banking system ko kuma Islamic financial system mafhum tayyib amma in ka dauki conventional bank ya fara system din daga Oklahoma ne bayan nan introducing interest ko kudin ruwa a cikin tsarin banki an fara shi ne a Burtaniya a shekara ta 1600 da wajen 94 kamar ka ce shekara 329 da suka wuce anan wajen Goldsmith sai aka waye gari shine za a baka kudi sai a ce in ka zo kawowa an baka pound misali 1000 pounds amma in zaka dada shi after 1 year zaka kawo 1010 ko 20 ko kuma 1100 kai sai kai accepted shine aka fara samun simple interest har aka zo aka samu compound interest saboda calculation na interest kudin ruwa kala biyu ne akwai simple interest wa shine kudin ruwa mai sauki a turance kenan mai sauki a turance shi tsarin sa shine ana samun original principal amount na kudin original principal amount sai a ce an baka naira miliyan 1 amma zaka dada shi within shekara 3 zaka kawo miliyan 1,200 misali ba wani kari amount din da aka yi calculating is kawai determined babu kari amma akwai compound interest wanda shi yafi muni shine kudin da ka karba misali miliyan 10 ne bashi shi miliyan 10 bashi ne sannan kudin ruwan da ke karuwa a kansa ya in ya out duk bayan shekara shi ma yana kara interest shi yasa ake ce masa interest on interest wato interest on interest ko usury on usury wato kudin ruwa akan kudin ruwa shine za a waye gari kudin na karuwa a first year baka biya ba an samu interest in miliyan 1 to da uwar kudin da ka karbi bashi shine original principal amount da shi kudin ruwan first year to shi ma kudin ruwan akwai kudin ruwa da za a kara calculating akan sa shine compound interest irin sa ne tsohon shugaban kasar mu na Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya ta magana akai a wasu shekaru yace lokacin a Najeriya zuwa 1985 40 years ago zuwa 1986 39 years within that range yace babban bashin da ake bin Najeriya shine dala biliyan 5 amma da yake kudin compound interest ne sai Najeriya ta biya dala biliyan 16 biliyan 5 an biya dala biliyan 16 karin nawa karin biliyan 11 amma duk da haka sai record ya nuna cewa kuma ana kara bin Najeriya bashin biliyan 28 biliyan 28 ga biliyan 16 in ka tara nawa biliyan 40 da nawa na'am 44 biliyan 5 ta ka biliyan 44 ka karbi bashin biliyan 5 ka biya biliyan 16 kuma ana bin ka bashin biliyan 28 sai yace in a duniya akwai wani tsari da aka kawo da ya kashe al'umma yace shine compound interest kuma duk mafiya yawan bashin da ake bin kasashen da duniya samu kaga kudi ya yawa ba wai wannan kudin aka karba ba kawai interest ne yake ta accumulated shine yake ta hawa ka karbi biliyan 5 ka biya biliyan 16 kuma ana biyan ka biliyan 28 ina taimako a ciki shi fa ka'idar ba da loan in akwai hankali da sanin ya kamata taimako ne mutum iyalinsa ba lafiya ta samu accident ko jarrabawa ko haihuwa ya zo da tangarda ana bukatar sai an yi aiki ya zo da gaga taimakon da bashin 100 na je sai kace zan baka 100 amma an zaka damu da shi sai ka ba da 120 ai kage baka taimake shi ba to a ka'idar loan a musulunci bashi a taimaki mutun ne har ma idan lokacin biya yi aka ga ya takura qur'ani yace da Allah kara masa tazaran lokaci ya samu lokacin da zai biya a kudin ne babu kari amma a kara masa tazara shine fanaziratun ila maisara ba zai iya ba ai hakuri a kara masa enough time dan ya samu ya biya ya karbi miliyan 1 ko bayan shekara 10 ne in zai dawo da shi miliyan din zai dawo da shi ne an taimake shi amma ka bashi miliyan 1 bayan ta ne zai biya ba ya zama miliyan 5 an taimake shi ba a taimake shi ba shi yasa tsari da ake yi na kudin ruwa ba wai qur'ani kadai ba da qur'ani da at-taura da linjila dukkanin su ba su yarda da shi ba a qur'ani ga baqara aya ta 277 da 8 da 9 da 280 misali in ka dauki at-taura old testament in ka duba the book of exodus chapter 22 verse 25 me bible ya fada old testament yace if you lend money to my people who are poor amongst you you must not accept interest idan kuka bada bashin kudi wa mutane na da suke ma talakawa to kar ku kuskura ku karbi karin kudin ruwa akan abin da kuka basu in the book of luke chapter 6 verse 20 34 and 35 ba za ka ga explicit statement ba amma new testament cewa yayi ka tabbatar da cewa in kai taimako ka bada bashin kudi kar ka nemi wani abu a cikin sa na me kenan na kari so ala ayi halin tsari na kudin ruwa compound interest ko simple interest ko kuma akwai yadda ake duba rate din akwai fixed interest rate akwai variable interest rate fixed interest rate shine calculating interest da ake the usually is static wato ba a ci gaba da ƙara shi a wajen calculating formula ɗaya ne amma akwai variable interest rate wannan na rate ne wancan na compound da simple akan calculation method ne wannan kuma rate ne akwai abin da ake cewa variable interest rate so variable interest rate shi kuma yana iya canjawa dalilin policy kamar na central bank na kasar ku sai kawo canjin policy sai zama kudin da ka karba bashi dalilin policy yanzu kudin da zaka biya an sake canja abin da zaka biya sai an sake kara shi saboda wannan policy din yayi affecting variable interest rate so dukkanin su a tsari na addini a qur'ani da at-taura da linjila dukkanin su haramun ne kuma su suke lalata al'umma mafiya yawa masu kudi da zaka ga dukiya ta karye ba dukkan su ba mafiya yawa zaka samu akwai bashin banki a kansu in zaka ji tausayin dan kasuwa ka ji tausayin dan kasuwan da duk harkar su akan bashin banki ta kare wannan kawai mai kudi ne a ido mai kudi ne a takarda amma a reality ba mai kudi bane kuma duk kasar da ke cin bashi da interest kusan shi ne ƙarshen ta zai yi wahala ta zauna ba bashi in dai za a rika cin bashi da interest ko da simple interest ne balle da wannan shi ne an taimake ka amma in aka ƙara ma kuɗi a kai to ba a taimake ka ba mafhum tayyib na'am أما ابن عباس أما شي ابن عباس فإنه أبى أن يكون الربا في النسيئة فقط شي أنا فهمت الربا كوي أنا سامن تأتشن النسيئة يعني. واتو إن أن يدلي جنكرين payment مثاله مثال ديكي باير وأفرق الرأي وصا لو بئت ساء من القمح مثال إذن ذاك سيدا سائي دي واتو قانو دينا القمح كمان أتشي الكما بساءين دكما قانو بيو yadan biyadin hand to hand shine abinda economists ake cewa trade by barter the exchanging for of good for good without using money shine ka bada gishiri a baka manda in ji bahaushe shi ake cewa wannan trade by barter mafhum tayyib to a ka'ida ta ibnu abbas Allah ya kara masa yadda idan muka zo muka tsaya mutane biyu suka tsaya sai dai kawo alkama kyakkyawa lafiyayya kwano daya sai ya bayar sai aka bashi guda biyu mai muni alkama da ba lafiyayya ba sai ya karba a fahimtar sababu riba a farkon rayuwarsa saboda anan ba riban nasi'a bane ribal fadl ne wato ba kudin ruwa na jinkiri bane kudin ruwa na ƙari ne a yanzu da ake cinikin mafhum don haka sai ce fa innahu inda ibn abbas la ba'sa bi a wajen ibn abbas Allah ya kara masa yadda akan wannan babu laifi لأنه يرى أن الربا في النسيئة فقط أفهمت صا باء صام الربا سيد أن أني جنكرم بيا أما أن أني ينذني هان تو هان أورم بيذا مدري باء أفهمت صا أفرق رأيوا
وإذا بئت مثلا مثقالا من الذهب أما إذا متن يسيدا مثقالا من الذهب واتو جرام نزيناري كمان أشي وان جرام كو جرامز من الذهب نزيناري بمثقالين واتو وان جرام نجولد بمثقالين من الذهب سيأكا باشي وان جول كما ديكي تو جرامز واتو exchanging جرام ديكي كما جرام بيو يدا بيدين hannu fa indahu lalle a wurin sa annahu laysa riban a wurin sa wannan ma ba riba bane lakin idza akharta alqat sai ce amma idan kai jinkirin karba sai ka bada gram na gold ɗaya yau zuwa next week sati mai zuwa sai aka baka grams biyu na gold sai ce misali fa ataitani misqalan sai ka bani gram ɗaya na gold falam utika albadal illa ba'da tafarruq amma ni ban baka 2 grams na gold ba gram biyo anan fa huwa riba a wurin sa riba ne me dalili saboda fahimta sa cewa ai yanzu an samu jinkiri tunda kai ka ba da gram ɗaya an baka biyo amma ba a baka biyun ba sai washe gari dalilin delay da aka yi zuwa washe gari bayan an rabu to anan ya zama riba li'anna ibn abbas saboda ibn abbas yara yana ga anna hadha al-hasr wannan alhasr da aka yi takaita hukunci akan wannan mani'un min wuqu'ir riba fi ghairihi yana ga ba zai hana ya hana a samu riba a cikin wannan saboda hadisin da muka kira na Bukhari na 2178 yake cewa innamar riba fi nasi'a dalilin wannan tunda an ce innamar riba fi nasi'a hadisin Bukhari na 2178 so dalilin innama din nan sai yake ga babu wata riba a duniya sai ta nasi'a din yace wa ma'lum saboda sanannen abu ne anna innama lalle kalmar innama idan ta zo inna da ma a hada waje daya asali a larabci kalmomi ne biyu inna litawkit inna wa anna litawkit wannan tun daga nahwu ibtida'iyya ayan koya ko sai ita ma kuma hukuncin ta alkafa ce ma alkafa so sai aka hada inna litawkid da ma alkafa sai zama innama sai zama adatul hasr wato an ce adatul hasr shine baqa'ul hukm ala almazkur wa nafyu ghayrihi shine tabbatar da hukunci ya kare dukkanin sa akan abin da aka ambata amma an kora wanin sa sai ibn abbas Allah ya kara kalmar innama a hada a qur'ani guda nawa ne innama adatul hasr ta zo sau 24 a qur'ani min babil misal dauki aya ɗaya kawai ta karshe a cikin suratul kaf qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada ita ce ta karshe ko aya ta 110 a kafi so don haka qa'idan innama shine amma hukuncin ta ba alal umum bane akwai inda ake samun istithna'i ko kuma ya zama yana tabbatar da tashdidi ne a cikin ta wa nafyu ghairi tashdid amma bai kuma kore abinda ba a tsananta a ciki ba za mu ƙara bayani a ciki insha Allah فيدل على ان ما سواه ليس بربا sai yana ga duk abin da yake koma bayan innamar nasi'a innamar riba fi nasi'a wannan hadisi na bukhari tunda an ce innama sai yace duk wani abu koma bayan wannan ba riba bane sai yace walakin al haqiqa ibnu usaymin rahimahullah yake cewa annama dalla alayhi hadithu ubada sai dai abin da hadisin ubada ya karantar yadullu yala lula ala anna al fadl min ar riba cewa yana bayyana cewa abun da ya karu akan dukiya shi ma riba ne hadisin ubada da yace annar riba yakunu fin nasi'a wa fi ziyada kaga sai yace annar riba lalle ita riba tana kasancewa fin nasi'a a cikin karin da aka yi bayan jinkiri wa fi ziyada da kuma abun da aka yi kari koda akwatake ne wannan hadisi yana muslim hadisi na 1587. A ka'ida idan aka samu nassosi biyu da suke kamar cin karo da juna, matakin farko da ake shine aljam'u bainahuma, shine a hada su a gaida za aiki da su. Yadda malamai suka yi jam'u bainahuma daga cikin matakan shine a ka'ida ribal nasi'a tafi muni tafi hatsari akan ribal fadl. In an ce ka raba riba biyu aka ce wacce ce mafi muni, sai ka ce innama ribal nasi'a tafi muni, ita ce kudin ruwa da ake karawa bayan jinkiri, a baka bashi yanzu, gobe in zaka biya ko jibi ka kara kaza, ko kuma shekara mai zuwa ka kara kaza, tafi hatsari akan abin da ba a baka sabin kudi naira 100 kai ka bada 110. Illar wanda ka bayar na jinkirin tafi illar wanda ka bayar a yanzu. Mafhum? Tafi illa akan wannan. Sannan baya ga wannan, ga hadisin manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi da yace man zada awista zada faqad arba, man zada duk wani wanda ya kari akan kudi, awista zada ko kuma ya nemi a kara masa, ya bada irin jinsin kudin sai yace a kara masa, faqad arba, hadisin yace hakika abin da yace ya cire bane. Wannan hadisi shi ma yana Muslim, hadisi na 1187, na'am, hadisi na 1187, na'am, haka ne. Kaga anan wanda ya kara ko ya nemi a kara masa, in aka kara masa ya cire, kaga anan ya zama ribal fadl da ribal nasi'a duka sun shiga ciki. Mafhum? Tayyib, da haka duka biyu sun shiga ci. A ka'ida a babin riba akwai ka'idodi da yake da muhimmanci a kiyaye ga ɗalibin ilimi idan yana so ya fahimta. Yana cikin Islamic Finance. Shine akwai manyan ka'idodi guda uku a cikin nassosin da muka yi ta karantawa. Na farko shine idza tahada al-jins wa ikhtalafat al-illa. Idan jinsin abu idza tafaqal idza tahada al-jins wa tahadat al-illa, idan jinsin abu ya zama iri daya illar kuma ta zama daya, to anan in za a yi canji kaman trade by barter ko kuma za a canja kudi, wajibi ne zama akwai at-tasawi, na biyu kuma ya zama akwai at-taqabud qabla at-tafarruq. Ko zan baka saudi riyal ka ban saudi riyal, ko zan baka dirham ka ban dirham, ko zan baka dala ka ban dala, misali kudin iri ɗaya ne ko? Na farko dole sai ya zama amount din daidai wa daida ne. In zan canja maka sabi da tsofi, ka ban dala 100 zan baka sabuwa, sai in baka sabuwa 100, kana son sabin kudi, ina da naira 100 sabi, sai in baka 100 sai ka ban tsofi, dole a samu at-tasawi ya zama daidai wa daida. Na biyu ya zama at-taqabud an karba kabula tafarruq gabanin arabu auren, dole sai ya zama take ne, in kuwa ba haka ba to sai ai transfer, wani zai bada cash kai sai ka shiga online sai ka ce a masa transfer sai a marsa ya ga alert, to anan ya zama akwai at-taqabud kabula tafarruq. Sai na biyu, mun fahimci kaidan farko, kaida ta biyu shine idza talafa al-jins wa tahadat al-illa, jinsin ya saba ko kuma ma idza tahada al-jins wa ikhtalafat al-illa, sai illa ta saba, shine na biyu, jinsin ɗaya ne amma illa daban-daban ne, to anan ma ya halatta shi kuma anan wajibi ne ya juzu tafadul, ya halatta a samu wani yafi wani, amma kuma dole a samu at-taqabud qabla at-tafarruq, shine exchange tsakanin dala da naira, kana da dala 100 zaka je canji, sai ka ce kana son a baka sabin naira, sai ka ce muna canja dala 100 akan dala 100 akan 145 misali, amma tunda sabi kake bukata zamu baka 140, sai ka ce ka yarda, to anan ya halata, dan me? Dan an samu bambancin amount, ba matsala tunda naira ba dala bane, dala ba naira bane, to anan ya halata, amma kuma anan dole a samu at-taqabud qabla at-tafarruq, sai an samu bayarwa da karba gabanin arabu a wurin sai dai ya zama take an yi physically in bai ba kuma ai transfer a sai an ga alert kana da dollar account sai kamar transferring dollar 100 sai ya ga alert sai ya baka sabin naira to anan ya halatta sai na uku shine idza ikhtalafa aljins wa ikhtalafat alilla idan jinsi ya saba kuma illat ta saba to anan ya halatta a samu at-tafadul wani yafi wani yawa kuma ba wajibi bane sai an samu karba da bayarwa a wurin anan ya halatta misali a samu canjin da ya shafi alaka tsakanin kudi da amfanin gona sai na baka 100 kana da gona akan bayan ka gama noma zaka bani buhun masara biyu yaushe sai kace bayan wata 7 sai na baka to anan ya halatta kaga ai wannan kudi ne wannan amfanin gona ne don haka jinsi ya saba ba jinsin kudi bane na biyu illar ta saba saboda babu me ba alaka tsakanin kudi da amfanin gona shi yasa lokacin sahabbai sukan ba shi ake cewa assalam ka bada abu a farkon damuna na kudi a baka amfanin gona a ƙarshe to anan ya halatta duk abin da kai agreement to in ka fahimci waɗannan ka'idodi guda uku to zai baka sauki a matsayin dalibin ilimi wajen fita daga iskaliyat na abin da ya shafi riba da kuma wurin da an yi kari ake samun matsala ga tambayoyi kaman haka tambaya ta farko kana member na association sai aka ce ka biya registration na subscription naira 10,000 in baka biya ba sai aka ce bayan wata ɗaya za a ƙara ya kai 15,000 anan ya halatta ko bai halatta ba in ka biya subscription fee na association ɗinka ko society naka kana engineer ko veterinary doctor ko MBBS ka karanta ko kai lawyer ne ko kuma kai computer scientist ne ko accountant sai aka ce ka biya membership na subscription annually naira 100 amma da baka biya ba bayan lokaci sai aka ce za a ƙara sai aka ƙara ya kai 110,000 misali ko ka biya 10,000 bari mu ce 10,000 amma in baka biya bayan wata da ya zama naira 12,000 na'am eh yana cikin ka'idar su me yasa ya halatta a ka'ida suka ce in akwai yadda zaka yi ka kauce wannan dole ka kauce na farko kar ka yadda ka fada tarkon karin ka biya da wuri in bai yi ba idan aka zo aka sa tarkon ka biya su iya 10,000 kar ka kara karin in aka tsananta suka ce zai yi kai aikin ka ba membership din eh to je kai aikin ka ka rabu da su in ba zai yi ba zai affecting performance din ka rashin membership sai ka biya a babin larura amma su da ka bar kana fatan zunubin akan su ne ba akan ka ba don haka majma'ul fiqhil islami da irin su Sheikh Munajjid dukkanin sun yi fahimta akan bai halata ba har irin delay na school fees da ake wa dalibai late registration a magana mafi inganci barin sa shi yafi alkhairi ka biya kudi 100,000 in an zo late bayan sati ɗaya za a ƙara 10,000 bayan sati biyu za a ƙara 20,000 har ga Allah yana cikin iskaliyat da zai wahala mutum ya fita daga cikin riba in akwai ta'aziri da ake so a tsoratar da dalibi sai a duba wata hanya da za a masa ta'aziri wato in ana ga akwai ganganci amma ka'idan bashi da jinkiri ga wanda yake dan talaka ba a so wanda fa bai biya kudin makaranta ba kana ga dangan yaki zan ki biya this week 100,000 next week ne biya 100,000 da shirin ina da kudin ai ba zai yi ba in ka ga mutum bai biya bai da shi ne to wanda bai da shi me yasa aka kara masa in tausayin sa ake ji ya shiga babin azzul don qur'ani yace fa nadhiratun ila maisara aka ce ko me yasa za kara masa wanda bai da halin biya aka kara masa time a hankali ya biya me yasa ba mu da irin wannan tunanin wanda yake dan talaka bai da halin biya kuma ka sace kara masa wai saboda yayi lati bai biya ba ita makaranta ba ta duba wata hanya in tana ga akwai ganganci ta magance ba Sheikh Munajjid rahimahullah hafizahullah da makamantan malamai duka suna da fahimtar wannan yana iya zama riba idan aka yi wasa min babil misal again mutum ne yake son credit na waya sai ka are credit na waya na naira 200 sai aka ce zaka biya 220 bayan lokaci sai kai wannan shin riba ne ko ba riba ba ikhtilafukum ikhtilaful ulama sabaninku shi ne sabanin malaman amma a magana mafi inganci wannan ba riba bane a magana mafi inganci shi ba riba bane majma'ul fiqhil islami dake jidda ita ce cibiya ta OIC gaba daya ta fatawa a lajinan akwai kasashen musulmai guda 57 kuma duk zaman da suka yi akan samu malamai akalla 65 na duniya da suke zuwa su zauna su yi fatawa in ka duba fatawarsu daga shafi na 109 zuwa na 142 sun ce wannan a magana fa kace ba riba ne dalili shine mu kiyaye kaman haka ya halatta dan an samu kadara ɗaya da farashi biyu yanzu na shigo masallaci na ga me sai da turare a bakin masallaci zai yi ka je sayin kwalban turare iri daya akwai turare mai suna fantami ana sai da shi a Makka da Madina na san kun ga bidiyon Balarabe yana ta yi ko last week akwai wanda ya so turaren yace ya je Makka sai aka ce ga turaren fantami shi ma sai ya siyo guda biyu yake zai kawo mun dai to ina jira ya kawo mun tsaraba da ka je sayan turare nawa ne sai kuka tsadance sai aka sayar maka 110,000 bayan ka wuce sai wani ya zo shi da ya tsaya aka yi ta ciniki sai aka bar masa a 100,000 bambanjin kai da shi ne aka samu wannan riba ne ka tara dan taxi bar wannan ga wani misali ka tara dan taxi daga nan An-Nur ya kai ka Life Car sai kai ka akan naira 1,000 da ya dawo nan sai wani tare sai suka zadance a 2,000 sai kan shi Life Car a 2,000 kana koma nawa ka biya 2,000 ni fa 1,000 biya wannan bambancin ya cire ba ka'ida ita waya ba product bane service ne akwai bambanci tsakanin product da kuma service yana halatta abu kadara ɗaya ne amma farashin sa ya zama biyu na sayar da shi kowa da yadda zai negotiating a sayar masa so a ka'ida suka ce ita waya service ne tunda service ne ake yi kai ka amince da zaka sayi wannan ai ba wani abu ka saya na kadara bare kace an ƙara maka riba akai kuma na biyu ba loan ka karɓa ba zai zama kuɗi ba loan bane mu ciyaye wannan service ne service ne amma akwai deferred payment payment din ake iya deferred ai babi ne na kasuwanci a ka'idan kasuwanci akwai almudaraba akwai almusharaka akwai almurabaha akwai alijara akwai alistisna akwai assalaf duka babi ne kuma a babin farashi yana iya sabawa daga ainihin service zuwa me zuwa ga wani service service yana iya sabawa shi yasa wanda suke ko sati ɗaya da ya wuce wani daga cikin gwamnoni a Najeriya da yake mai kokarin addini ya kiran a waya yace ya je zai karbi bashi a banki na musulunci yana da sha'awan sayan wani abu da bai da kuɗi amma da yake mai kwatanta bin doka ce ta Allah yana kokarin hakuri da abin da Allah ya bashi na halal sai yace shi ba zai karbi abu da riba ba kuma bai da kuɗin da zai iya yin wannan abin kuma ya tabbata da cewa iya da bukata sai ya je bankin musulunci sai yace za su saya masa sai suka yi a magana za su saya masa abin da yake bukata amma sai ga kuɗin da suka sa ya fi kuɗin da ake sayarwa a kasuwa misali abu zai saya miliyan 100 a kasuwa su suka ce miliyan 105 shin wannan riba ne sai in ce ba riba bane ai in ka duba akwai babi da ya shafi babi na mudaraba akwai babi na murabaha babin murabaha za su iya sayan abu yanzu su suka mallaki misali mota ko gida sun saye shi miliyan 100 da kai ka taya sai suka ce za su sayar maka shi akan miliyan 105 ai a yanzu ba interest suka kara ba riba suka kara bai koma babi don yanzu ba wai kai suka ba kuɗi suka ce kara ba su za su saya idan suka saya sai na saye littafin nan naira 10,000 misali bayan na saya kai kana so sai in ce maka to zan sayar maka 12,000 amma za ka biya ni bayan wata da ya zama riba bai zama ba ai ya zama murabaha ne shine ni yanzu bankin shi ya mallaki kadarar kuma shi ma sai ya ci riba ya sayar maka to anan bai zama wani abu ba kuma anan ya halatta gabannin ka mallaka ya baka gidan kuma ya iya karban abun da ya zama me na ijara sai ka biya kudin me kudin haya na'am shine eh kaga kai hayarin kuma kai purchasing to amma yanzu kana hayarin kuma sai ka ci gaba da biya kuma a cikin purchasing da kake yi ana cire abin da ka riga ka biya kudin sa daga cikin hayar naka so da ka bi zama riba ba to Allah da shi samu wani lafiya kan na ruda ku da yawa ko misalan sun isa haka mu je kawai kar a samu iskaliyat wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh ai hakuri na gama ko idan wa mawqifuna nahlu min alhadith alladhi dalla bihi ibnu abbas matsayar mu daga wannan hadisi da ibnu abbas Allah ya kara masa yadda ya kafa hujja da shi mawqifuna nahmiluhu ala wajhin zamu dauki hadisin ibnu abbas akan wata fiska yumkin ay yattafika ma alhadith alakhar sai zama da hadisin sa da dai hadisi na ubada sun dace ba a samu tufka da warwara ba addal wan addal wanda ke nufi ala anna riba yakunu aidan fil fadl wanda ke bayyana cewa ana samun riba a cikin alfadil abin da yake akai kari koda kuwa ba a samu jinkiri ba a lokaci akai take bi anna qul sai nace innamar riba ash-shadid lalle ita riba mai tsanani allazi ya'midu alaihi aljahiliya ana magana akan ribar da jahiliya ta gino akai wallazi warada qauluhu ta'ala wanda dalilin ribar jahiliya Allah ya saukar da wannan magana tasa dake Ali Imran aya ta 130 shine ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adafan mudafa Allah yace ya ku masu imani kada ku kuskura ku ci riba adafan wanda ake doubling mudafa kuma ake multiplying ita ce wani riba kenan compound interest kage ita ce adafan mudafa ita ce asalin riba aljahiliya wanda in ka duba cikin littafi na yayi bayani akan riba aljahiliya yadda take shine mutum zai baka bashin kudi a jahiliya zaka bashi zaka dar shi bayan waniya ya baka dinar 10 ko dirhami 10 bayan shekara da yayi sai ka ce wallahi ban samu ba zan baka amma zan takura sai ya ce a'a tunda 10 na baka bayan waniya zaka bani 12 to tunda yanzu kana neman kari zaka iya rikewa in kara maka shekara da sai ka bani ya zama 15 bayan 15 in baka biya ba sai ku ƙara agreement sai ya zama real 17 wannan hadisi na muwatta hadisi na 1378 ya haka ribal jahiliya take to wannan compound interest ya samu asali daga jahiliya ne shine mai ƙarfi ya rika taka mai rauni shine kashin dankali babba a sama karami a ƙasa to shine yanzu bankuna suke yi duk aikin jahiliya aka gada kai kana cikin kunci ayi ta takura talaka ayi ta takura shi ayi ta matsa shi duk wadannan al'amuran a rika ba daidai bane kuma ko policy na gwamnati ne a rika tausayin talaka duk abin da za a yi in ma policy ne na tax za a yi kari a tabbatar an cire talaka kada ya wahala duk shugaban da ke sanya nasara wallahi sai ya ji tausayin talaka wallahi shugaban da bai tausayin talaka wallahi Allah na cire albarka a mulkin sa manyan mutane masu kuɗi elite duk bala'i suna rayuwa saboda sun san da barbaru su amma talaka ne bai da kowa sai Allah kai da kake shugaba ka ji tausayin sa rayuwa in ta kuntata duk policing da za a yi in zai takura talaka kar a yi shi me yasa manzon Allah ke addu'a cewa Allahumma la tusallitu alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna ya Allah kar ka dora mana shugaban da baya tsoranka baya tausayin mu duk mai mulkin da bai tsoran Allah bai tausayin talaka wallahi an shiga uku a mulkin ko hakimi ka bashi ko mai anguwa ka bashi an shiga uku bare ka bashi kansila ko kujira da tafi wannan in dai babu tsoran Allah babu shi yasa babban makaman nasarar mulki na farko shugaba da mai tsoran Allah ne duk abin da zaka ce fa haramun ne sai ce a'a astaghfirullah ban yi ba ina tsoro na biyu kuma ya zama iya da jinkan talaka wanda yake mulka in suna damuwa yana shiga damuwa shi yasa ka'ida na policy duk abin da za a yi ko tax mafi na farko da za a kare shine talaka da bai da gata elite suna da hanyoyin dabara da yawa wani ma idan ya ga rayuwa ta yi tsane in ya silale ya shiga London sai ce ya je bacci sai wata uku a London yana bacci wani sai ka ganshi a Dubai wani sai ka ga daga Dubai ya wuce America sai ka ganshi a New York yana ta yawo amma talaka yana nan daga kauyen su ya shigo Abuja ba zai iya yi ba ga kudin makaranta a kansa ga kudin ruwa ga kudin wutar lantarki ga kudin marasa lafiya ga kudin abinci kuma albashin sa 70,000 ne in ma ya kai 70,000 taya za a yi rayu da wannan kudin don Allah mu ga akan mu gaskiya it's not realistic musamman wai talaka na Abuja gidansa da yanya ko yana gwagwala da naira 70,000 don Allah in mun yi wa kanmu adalci zai ishe shi ya rayu mu tambayi kanmu taya za a yi rayu da wannan don Allah ya kara wa kasar mu albarka da arziki don a samu karin albashi musamman ga masu karamin karfi musamman ga me ga masu karamin karfi su ne abun tausayi amma elite wallahi ba abun tausayi bane ina ga idan wasu anan na hango idan wani retired director daga CBN a can yana murmushi kai ma ka shiga elite din wannan shine gaskiya elite duk kunci suna rayuwa amma talaka ba yadda ya iya yi wani yanzu ana damuna bai da zai noma bai da kudin buhun taki daya in yaje gona me za a ci a gidansa in yaje kasuwa neman abinci gonarsa ta lalace wanne ne ba wanne ne ba kuma ƴaƴansa duka masu karamin karfi ne wani ma ƴaƴan duka mata ne mata ne zaka goyi bayan ya tura su gona kilomita 7 ko 8 bayan gari shi yana kasuwa ko ya kai su kasuwa ya tafi can Allah ta'ala ka kare yalwata wanda yake rayuwa ta kuntata انما هو ربا النسيئه وان ايه تعالى عمران 130 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه تنا magana ne akan riba nasi'a riba da take ta delay shine wanda akai jinkirin payment ake karawa wanda yana iya zama simple interest amma ya zama adu'afan mudha'afa kuma sai ya zama compound interest amma riba al-fadl saboda ita riba al-fadl فانه ليس الربا الشديد العظيم ba ita ce riban mai tsanani kuma mai girman zunubi ba walahada saboda haka zahaba ibn al-qayyim fi kitabihi ilam al-muwaqqi'in wannan yasa ibn al-qayyim rahimahullahi ta'ala sana ilam al-muwaqqi'in volume na biyu number na 107 yana cewa ila anna tahriman riba al-fadl cewa lalle haramcin riba al-fadl min babu tahrimil wasa'il ne shi yana daga cikin haramcin wasa'il walaysa min babu tahrimil maqasid bai daga cikin tahrimul maqasid wato maqasid sune target wasa'il kuma sune hanyoyin da ake bi su kai zuwa ga target din so ita ribal fadl wasila ce da in akai wasa za ta kai zuwa ga riban nasi'a riban nasi'a ita ce maqasid na haramtarwa wanda za a baka a cigaba da ƙara kuɗi amma ta ina take farawa tana farawa da ribal fadl ne don sai an yi increase na farko a je na biyu a je na uku so an haramtar da ita ne min babu tahrimil wasa'il alwasa'il allati tuaddi ila almaqasid saboda ka'idar shari'a ma yuaddi ila alharam fa huwa haram idan har sai an keɓanta da mace ayi zina to tunda zina haramun ne to keɓantuwa da mace da za a iya zina ta ya zama haramun dukkan ai kaga asali menene asali zina ne haram amma tunda keɓantuwa din zai kai ga haramun to keɓantuwan ya zama haramun to anan kaga keɓantuwan wasa'il ne amma zinan ita ce maqasid sai aka haramtar da channel din da ke leading zuwa ga abin da ba a so ka aikata in aboki kake da shi dalilinsa kullun kuke tare sai ya kai ka wurin sabon Allah to zama da shi yana iya zama haramun don zama da shi ne kake zuwa ka saba wa Allah da kaga ba shi ne haramun ba amma tunda abokanta da shi ta sa ka saba Allah to abokantan na iya haramtuwa dalilin tana kai ka zuwa ga sabon Allah da so so da dama akan haramta hanyoyin da ke kaiwa zuwa ga sabon Allah ba wai asali hanyar ce haram ba amma ka samu kanka a in ka hau hanyar sai ka yi sabon Allah to sai a haramtar maka da hanyar don kada ta kai zuwa ga sabon Allah uba ya shigo gida isa da ta kai minzali na aure idan ya gaisa da ita menene halal ne in yayi musafaha da ita ko ya da tafiya ta zo ta rike shi abba ta rungume shi halal ne amma idan zai yi filin wani abu a jikin sa bai dace ya ji ba to anan yana iya haramta لأن الحلال الذي يؤدي إلى الحرام يكون حراما لأنه هو الوسيلة إلى الحرام دكان أبن دا شي يكي ذا ما دليل أوكا زوا غا حرام تو حنير حرام نا حرام توا سبو دي تكي وزوا غا حرام سننكما أكوي باب ارتخاف أخف الضرري وننكما سيمو كياي أباب الربا ونلوكا شي أكوي ارتخاف أخف الضرري in ana fatawa akan riba ko kuma duba illoli guda biyu ne dole sai an yi daya dan a kauce wa daya a ka'idar shari'a ana hawa karamar illa ne dan a kauce wa babba wa in tazaham adadul mafasid yurtakabul adna min al mafasid in kuma alkhairai ne guda biyu ba zai ayi duka biyu ba sai dai ayi daya sai a duba babban alheri ayi anisance a hakura da karami wa in tazaham adadul masali yurtakabul a'la min al-masalih idan maslahohi suka hadu da yawa ba zai duka ai ba sai ai babbar maslaha kauce wa me karamar maslaha ba za ka tsaya yin nafila ta hana ka samu farilla ba amma idan ka kusa kammala ko ka kulla raka'a daya zaka iya yi ta biyu da gaggawa mun ta fatawa da hujjoji anan kana iya kammala gabaninka fara sallah ta farilla wadannan masail sanin usul al-fiqh da kuma al-qawaid al-fiqhiyya yana taimakawa dalibi ya fahimce su da yawa Allah ta'ala shi samu wani lafiya zamu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi akan darasi na 12 insha Allah ta'ala akan as-sababu as-sabi dalili na 7 Allah ta'ala shi samu wani lafiya Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomar mu ayyukan mu na dade Allah ya karba wurare da muka kuskure Allah ya yafe mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم أصل أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قواي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين يا خير.